أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيعة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Dukkan godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah. Muna godewa Allah, muna neman agajin Allah da taimakon Allah da tallafinsa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu, wanda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar shi ne cikakken shiryayye. Allah ka shirye mu, wanda ya ɓata ba mai shiryar da shi. Tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tare da shi da sahabbansa da mutanen gidansa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har izuwa ranar tashin alƙiyama. Bayan haka, ya ku ‘yan uwana masu albarka, ya ku waɗannan fuskoki masu daraja da ƙima da martaba, kamar yadda muke kyautata musu zato ga Allah, Allah ya tabbatar da wannan kyakkyawan zato. Ya ku waɗannan zukata wanda kuka kyautata musu zaton cewa sun sallama wa Allah da kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, wannan zato da muke wa juna Allah ka tabbatar da shi. Idan muka manta ba, wannan ita ce khutbar mu ta bakwai daga cikin jerin gira khutbobin da muka yi muku alƙawari cewa za su zo akan wannan minbari mai albarka, dangane da abin da ya shafi daraja da ƙima da martaba da matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, tare da addininsa da littafinsa da kuma koyarwarsa da alƙur'anin da ya zo da shi. A huduba ta farko har zuwa ta shida satin da ya gabata, mun riga da mun gabatar da bayanai masu muhimmanci. Ba za ka taɓa fahimtar me muke nufi da waɗannan khutubobi ba gaba ɗaya sai ka ji ƙwaya shida na baya, sannan ka ji wannan ta bakwai ta yau. To in ka haɗa ka fahimce su, to anan ne za ka iya fahimtar menene haƙiƙanin abin da muke so mu isa zuwa ga al'umma. Amma kana iya zuba cikakken maƙaryaci, ko kuma ka zama cikakken azzalumi yayin da kai hukunci da iya abin da ka ji a iya yau. Da haka, in yau ne farkon zuwanka wannan masallaci, ko yau ne farkon jinka wannan khutba, to ka sani yau ta bakwai kake ji akwai guda shida a baya, yana da kyau ka neme su. Yau insha Allah ta'ala muna so mu tattauna ne akan rahama da tausayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya nuna masa a cikin alqur'ani irin yadda ya kamata ya tausaya, kuma al'umma su tausaya shi, ya tausaya wa al'umma, kuma ya koyar da mutane tausayi a cikin addinin Allah. Saboda wannan ne Allah maɗaukakin sarki ya yi magana akan kalmar rahma, wanda take ɗaukar ma'anar tausayi ko jin ƙai ko tagomashi, ko ma wace irin kalar Hausa za ka yi wajen fassara ma'anarta, inda yana ɗauke da ma'ana mai kyau ta hanyar tausasawa wanda suke da rauni a kowanne bangare to wannan kalma ta rahama tana iya daukar wannan ma'ana Allah madaukakin sarki yayi amfani da wannan kalma a cikin alqur'ani da irin usulubi daban-daban kusan guri 170 a cikin alqur'ani kusan gurare guda 170 wani guri yayi amfani da kalmar rahma din kai tsaye masdarin kalmar yayi amfani da ita wani guri yayi amfani da ar-rahman wani guri yayi amfani da ar-rahim babu irin yanayi da juyi da murda kalma wadda Allah bai yi ba a cikin alqur'ani dan ya nuna mana muhimmanci da alherin tausayi da rahama shi yasa a wannan fagen sai dai mu fadi iya abin da Allah ya iya hararar da mu za mu fada amma wallahi fadin sa gaba daya abu ne mai matukar wahala ya ku bayin Allah za mu fara da wasu kadan daga cikin ayoyi da suke dauke da wannan kalma ta rahama sannan mu rufe wannan khutba da wasu hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda suke dauke da irin kalar rahamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya faɗa mana a cikin suratul baqara a aya ta 150 da ainihin wato 7 Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma hita wa ulaika humul muhtaduna da Allah ya zo yayi magana akan wasu bayin Allah waɗanda suke da wasu halaye masu kyau idan ka koma ayar baya sai Allah ya rufe magana da cewa waɗannan mutanen su ne wanda rahamar Allah ta tabbata a gare su kuma su ne shiryayyu a cikin suratul baqara din dai har ilau aya ta 178 Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutima alaikumul qisasu fil qatla ya kuma su imani Allah ya rubuta musu qisasi idan an yi samu kashe kashe a tsakaninku Allah ya ce al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha idan kyancacce ya kashe kyancacce shi ma a kashe shi haka idan bawa ya kashe bawa shi ma a kashe shi haka in mace ta kashe mace a kashe ta sai Allah ya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un wanda duk ya ainihin wato ya afuwa daga dan uwansa na wani abu bil ma'rufi wa ada'un ilayhi bi ihsan hita zalika takhfifun min rabbik wattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilayhi bi ihsan sai Allah ya ce zalika takhfifun min rabbikum wa rahma wannan wani sauki ne daga gurin ubangijinku da kuma rahama sai Allah ya ce faman ita da ba'da zalika falahu adhabun alimun wanda dai ya ketare iyaka yayi ta'addanci bayan da an yafe masa yanzu ya kare yi to lalle kuwa wannan yana da azaba mai radi daga gurin Allah subhanahu wata'ala kaga Allah sai ya sanya hatta tsakanin mu akwai rahama da Allah ya ce zalika takhfifun min rabbikum wa rahma wannan wani sauki ne daga gurin ubangijinku da ya ba ku dama kuna iya ku nemi fansar abinda aka kashe muku kuma kuna iya rafe wa junanku kuma Allah ma ya yafi Allah madaukakin sarki ka sa mana rahama a cikin zukatanmu Allah ya faɗa mana a cikin suratul Ali Imran yace rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana sai yace wa hab lana min ladunka rahma bayan Allah nagari sukan ce ya Allah karka karkatar da zukatanmu bayan ku tuntuni ka riga ka shirye mu wa hab lana min ladunka rahma Allah ka mana baiwa da kyautar rahama daga gurinka innaka antal wahhab lalle kai mai kyauta ne daga gurinka mai kyautayi ne ya kai Allah a wani guri cikin suratul Ali Imran Allah ya ce wa ammal ladhi nabiyyat wujuhuhum amma mutanen da ka gansu a filin tashin alkiyama fuskar su tayi fari kal fuskar su tayi fari fat fa fi rahmatillah wadannan suna cikin tausayin Allah suna cikin rahamar Allah hum fiha khaliduna lalle za su dawama a cikin ta har ilau dai a Ali Imran yace wala in kutiltum fi sabilillah idan aka kashe ku a tafarkin Allah aw muttum ko kuma ku da kanku kuka mutu akan tafarkin Allah la magfiratun minallahi wa rahma Allah san da yaran so yace billahi allazi la ilaha illa huwa sai kun samu gafara daga gurin Allah da kuma tausayin sa da rahamar sa khairum mimma yajma'una wanda kuma wannan yafi alheri sama da abinda kuke tattalawa ku sani rahamar Allah da tausayin Allah yafi sama da abinda kuke tarawa na dukiya ko na yaya ko na ainihin wato abubuwan da suka shafi rayuwarku a Ali Imran dai har ilau Allah ya sake cewa fa bi rahmatin minallahi linta lahum kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama saboda rahamar da Allah ya sa a cikin zuciyarka saboda tausayin da Allah ya kimsa a cikin zuciyarka linta lahum ka zamanto mai tausasa musu mai sauƙaƙa musu mai musu yafiya mai musu afuwa mai saukin hali a tsakankanin su walau kunta fazan ghalid alqalb lam fadu min hawlik ga ka zamanto fas mai yawan fushi ghalid alqalb mai kaurin zuciya mai kaurin fushi mai hantara mai babakere mai zagi mai tsinuwa mai la'ana mai duka mai kai harara da abubuwa marasa kyau walau kunta fazan ghalid alqalb Allah yace lam fadu min hawlika wallahi da sun wadi sun barka da haka yace fa afu anhum kai musu afuwa wastaghfir lahum kane ma musu gafara washawirhum fil amri in ka tahi zartar da al'amura ka dinga neman shawarun su tare cewa duk abin da annabi ya yanke ko bai shawara da kowa ba yayi daidai amma saboda Allah ya nuna mana muhimmancin mu'amalar juna da kyau Allah yace annabi Muhammad ya dinga shawara da sahabbai فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر كدنك شاورا دسو سي الله يتفى إذا عظمت إذن كدن قرى ذاك أي وترد أبند كقم ينك شاورا كوكي كأيكو ذكي دسو فتوكل على الله كدو غرق الله هيني مباك نصرا باشاورا كبا الله هيني مبارك نصرا inna allaha yuhibbul mutawakkilin lalle allah yana son masu dogaro gare shi masu komawa zuwa gare shi masu amsa kiran sa wannan duk allah yana nuna mana dan mu gane irin kalar rahmar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin suratul nisaa aya ta 96 da allah ya tashi karanto wani alheri ga wasu bayin allah sai ce darajatun minhu wa maghfiratan wa rahma wata daraja ce ta musamman allah zai wa bayin allah zai musu gafara kuma zai musu rahama sai ya ce wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah madaukakin sarki ya zamanto mai yawan gafara ya zamanto mai yawan jinkai a cikin suratul nisaa dai har ilau Allah ya ce fa amman ladina amanu billah wanda suka yi imani cikakke da Allah wa atasamu bihi suka yi riko da igiyar Allah fa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu Allah ka shigar da mu cikin rahamar ka ya Allah Allah zai higar da su cikin tausayin sa zai shigar da su cikin jin kansa zai shigar da su cikin rahamar sa wanda take dauke da ma'anar tausayawa da kuma kauda kai daga abin da mutun yayi wanda yake mara kyau ko kuma ma an gani cikin wani hali ko bai yi wani laifi ba a tausaya masa a wannan hali a jikan sa wa fadlin kuma Allah zai musu falala wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima Allah yace kuma wallahi sai mun shigar da su zuwa ga tafarki wanda yake mai kakke cikin suratul an'am aya ta 12 Allah ya ce kul liman ma fis samawati wal ard kace musu gawaye ne kan mallakar abin da ke sammai da kasai yake kul lillah kafin su baka amsa kace na Allah ne ka tambaye su kul liman ma fis samawati wa ma fil ard gawaye mallakar abin da yake cikin sammai da kasai gaba daya kul lillah kace na Allah ne sai Allah ya ce kataba ala nafsihi rahma Allahu akbar Allah ya rubuta rahama a kansa ya wajabtawa kansa zai wa mutane tausayi da rahama me ye dalili saboda shi ya mallaki kowa da komai da wannan ne malamai suka ce ko a matsayin duniya idan Allah ya sa kai ne sama da wasu wasu suna kasa da kai to kai kokari ka zama mai tausaya musu Allah ya koyar da mu wannan a cikin wannan aya kul liman ma fil samawati ma fis samawati wa ma fil ard ka tambaye su gawaye mallakar sammai da kasai da abin da ke cikin su yake kul lillahi kace na Allah ne sai Allah ya marmaza yace to kataba ala nafsihi rahma kar ku damu dan Allah ya zama mamallakin ku kar ku damu dan Allah yana saman ku kar ku damu dan Allah shine sama da kowa me dalili saboda mai tausayi ne amma idan aka samu mutumin da ya zama shine sama amma ba shi da tausayi to matsala ta samu al'umma wallahi jama'a matsala ta samu al'umma da wannan muke kiran shugaban kasa da dukkan waɗanda Allah madaukakin sarki ya sa suke da madafin iko wallahi su tausaya wa al'ummar Najeriya mutane suna cikin wani hali idan Allah da yake da ikon azaba Allah da yake da ikon sa mutum a wuta Allah da yake da ikon yin hukuncin da ya ga dama la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba a tambayar Allah me ya zartar ko da ku abin da ya zartar bai maka dadi ba sai dai kai a tambaye ka wannan irin mu'amala kai wa Allah. Amma tare da haka Allah ya ce kataba ala nafsihi rahma, ya wajabta wa kansa rahma. To ta ya za a yi kiwa gabanin mu ba za su dinga tausaya mana ba. Ka duba halin da al'umma suka shiga ciki a wannan satutuka jama'a, ka duba yanayin da mutane suka fada ciki, ka duba mutum da kudinsa, mutum da nayorinsa, mutum da dalolinsa, amma ya zama tamkar almajiri, ya zama tamkar dan maula. Wani abu idan ka gani a social media ya saka ka kuka da hawaye. Wani dattijo aka ba a sai wake, wakensa jama'a ya ajiye buhuhunansa yana jiran mai saya. Wani mutum ya zo yana tambaye sai na ce fa zan sayi wakenka amma zan saka maka, za ka ba ni ATM ɗinka, za ka ba ni in saka maka. Yana dariya da TJ yana cewa in baka wake na kai mun tara su ba. Ya ce ka ɗauke ni wawa, ban san me nake yi ba. Mutane shugabanni me ye dalilin da ya sa ba kwa kallon halin da al'ummar ku suke ciki? Me ya sa ba kwa nazari wajen aiwatar da abubuwa? Wasu suna dariya idan sun ga wannan bidiyon, wallahi da na gani sai da abin tausayi. Abin tausayi bai san banki ba, bai san ATM ba, bai san transfer ba. Ana ce masa za a sai wakensa, ai masa transfer yana dariya yana cewa bai da himma lokaci. Amma jama'a, kataba ala nafsihi rahma, Allah ya sanya tausayi, ya rubuta shi, ya wajabta shi a kan kansa. Me ya sa mu bayi ba mu zo masu tausayi ba? Ba za mu tausaya wa marasa shi ba? Wannan dattijo yanzu da zai gaya ma ƴaƴansa nawa, matansa nawa, suwa yake ɗaukar nauyi? Wallahi sai hankalinka ya tashi, wallahi sai hankalinka ya tashi. Amma yana zaune shi ya ɗauki abin wani wasan yara, amma kai ba abin da ya dame ka, ka jefa mutane cikin kunci da bala'i da masifa da tashin hankali. Allah ka raba mu da sharri na shugabanci, Allah ka raba mu da matsalar shugabanci. Wallahi tallahi daga wannan bidiyo da na gani jiya, na saka wa raina duk matsayin da Allah zai bani na rantsa da Allah ba zan karɓi shugabanci ba. Shugabanci in dai ya wuce na addini da na gidana na masallaci na, wallahi ya fi ƙarfi na ba zan iya ba. Irin waɗannan bayin Allah ya zakai da su a filin tashin alƙiyama. Irin su nawa wannan shi aka ɗauka aka ɗora, irin su dubun sa nawa, miliyan nawa a Najeriya a wannan yanayi suna cikin wannan hali jama'a? Irin sa nawa? Da haka Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah, dan taboda tausayin da kake da shi, kataba ala nafsihi rahma, Allah ya ce Allah ya rubuta rahma a kansa. Sai ya ce la yadma annakum ila yawmil qiyamati inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, wallahi sai na tattara ku a filin tashin alqiyama, la raiba fihi, wanda wannan rana babu kokonto sai ta zo. Allah ya ce allazina khasiru anfusahum, lalle waɗanda suka tabar da kansu, fahum la yu'minun, Allah ya ce waɗannan ne mutanen da ba su da imani. A cikin suratul an'am har ila aya ta shahida, Allah ya ce man yusrafu anhu yawma idhin faqad rahimah, duk mutumin da aka kawar da shi daga azaba a ranar alqiyama, wallahi wannan mutumin an tausaya masa. Wa dhalikal fawzul mubin, Allah ya ce wannan shine rabo wanda yake mabayyani. Allah madaukakin sarki ka kawar da mu daga azaba a gobar kiyama. A cikin suratul an'am aya ta 54 Allah ya ce wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina, idan waɗanda suka yi imani da ayoyinmu, suka yarda da hukuncinmu, suka yarda da tsarinmu, suka zo, fa qul, ka ce musu salamun alaikum, salamun alaikum, amincin Allah ya tabbata a gare ku. Allah ya sa muna da cikin wanda za a ce musu salamun alaikum a filin tashin alqiyama. Salamun alaikum, amincin Allah ya tabbata a gare ku. Kataba rabbukum ala nafsihi rahma, Allah ya wajabta rahama da tausayi a kansa dangane da ku. Annahu man amila minkum su'an, duk mutumin da ya aikata mummuna bi jahalatin, amma bai sani ba ko kuma jahilci, thumma taba min ba'dihi, daga baya sai ya tuba, wa aslaha, ya gyara, fa annahu ghafurur rahim, wallahi Allah yana da gafara yana da rahama. Dan haka shugabanni kun ji, Allah ya ce idan kun yi ba daidai ba, aka tunatar da ku cewa wannan hukuncin yayi tsauri ga al'umma, wannan mataki da kuka dauka ya jefa al'umma cikin wani hali, al'umma ta wayi gari yanzu daga jiya zuwa yau waɗanda suka buga mun waya suna tambaya ta dangane da abin da masu POS suke yi na rantsi da Allah ba zan iya fadin adadin su ba to amma daidai lokacin da zaka ce musu haramun ne kuma baka kallon halin da suka shiga ba muna da ka'ida fiqhiyya ad-daruratu tubihul mahdhurat larura tana halattar da abin da shari'a ta tsawatar akan shi amma idan ka shiga wani hali babu yadda ka iya ba muna cewa abin da suke halal bane domin hikan sa POS din an samu sabanin malaman mu na yanzu akan halacin sa ko haramcin sa Allah ya saka wasu malaman mu wanda muna rayuwa da su wasu ma sun zo wannan masallaci sun mana khutubobi da laktoci har yanzu sun tafi akan POS ba daidai bane amma akwai kuma wasu malamai wanda su ma suke da ta cewa a fargan ilimi da sani da kuma bangaren abin da ya shafi harkar kudi da yadda zurga-zurgar su take su kuma sun tabbatar da halacci abin nufi kawai da wannan maganar abin da har yanzu akwai sabanin malamai akan sa sai kuma yanzu wata mas'ala ta zo abin sai ya karu akan yadda ma ake yi to me zaka ce wa mutane sai dai kai musu addu'a Allah ya fitar da su daga halin da suke ciki wannan shine mafi karancin abin da zamu faɗa wallahi ba zamu haramta abin da fiyo suke yi ba ba zamu iya ba ba za kuma ba su nasisi kai tsaye cewa abin da suke daidai bane amma su ji wannan ayoyi kataba Allahu ala nafsihi rahma Allah ya rubuta rahma da tausayi akan kansa ka tausaya wa dan uwanka ka tausaya wa dan uwanka ka samu dama da zaka ci kudi a jikin sa ka samu dama da zaka karba a hannun shi ka tausaya mishi wani wallahi 1000 da zai baka zata jamar fitina a wannan kudin da yazo zai cire a gurinka 1000 da zai baka zaka jefa shi a cikin fitina ka tausaya mishi wallahi sai Allah ya tausaya maka kai ma zamu zo ga hadisi yanzu ba mu zo ga hadisi ba ayoyi muna muke magana irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya wanda suke doran kasa Allah zai tausaya muku haka al'umma tana cikin wani yanayi da wahala yanzu ka samu mutum mai naira 100 a aljihunsa na rantsi da Allah wannan wata irin masifa ne jama'a ba mu saba da wannan yanayi ba ba mu saba da wannan hali ba wanda suka fi kowa shan wahala kuma wallahi su ne asalin masu dukiyar dama mu almajirai ne haka ake bubbugawa a bugacan a bugacan amma wanda suka saba rike kudade wallahi wallahi dole ka tausaya musu a halin da suke ciki kaya ya tare farashi ya fadi wanda Allah ya sa suka noma dan su samu su sayar da mutunci su yi wa iyalansu hidima yau wannan ajandar tasu ta watsi wanda ya sara ya saya da nufin Allah ya bahi ya dan tuwar abu akai yau wannan ajandar ta wargaje babu komai ya kare duk abin da ka taba yanzu cewa ake dropping down yake sauka kawai yake ba kakkautawa ko ba san iya ina zai tsaya ba ba za a tausaya wa mutane ba ba za a kalli halin da suke ciki ba ya zo a cikin suratul an'am Allah ya ce wa rabbukal ghaniyyur rahma Allah hi ne mawadaci ma abocin rahama in yasha yudhibukum in yaga dama sai tafiyar da ku kabbunku wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u yaga dama sai mai da gurbinku da wadanda yaga dama wallahi Allah kenan wallahi ba za ka san waye Allah ba sai kana karanta alqur'ani ba za ka san waye Allah ba sai kana bincike a cikin ayoyin alqur'ani za ka san waye Allah wa rabbukal ghaniyyur rahma ubangijin ku mawadaci ne kuma ma'abocin rahama ga wadata ga tausayi la hawla wala quwwata illa billah ai ko a cikin mutane Allah ya hada wa wani wadannan halaye guda biyu wallahi ya jefa ya tabe a ce yana da wadata kuma yana da tausayi kai ka san al'ummar da ke kewaye da shi za su ji dadin zama da shi ballantana Allah buwayi gagara misali wa rabbukal ghaniy dhur rahma ubangijin ka mawadaci ne kuma ma'abocin rahama amma sai Allah ya marmaza yace in yasha in ba kuwa kangare masa kuma ya ga dama yudhibukum wallahi sai tafiyar da ku wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha sai Allah ya maye gurbin ku da abin da ya ga dama kama an sha'akum min dhurriyyati qauman akharina qaumin akharina kamar yadda kuma ai daga zurriyar wasu mutane Allah ya tsatsar da ku to sai ya shafe ku kuma sai ya kawo wasu sai ya tsirar da su a wata zurriyar daban Allah ka tsare mu daga halakar duniya da lahira a cikin suratul an'am dai har ilai hazi yau Allah ya ce fa in kadzabuka idan sun ƙaryata kai annabi Muhammad fa qur ka ce musu rabbukum dhu rahmatin wasi'a lalle ubangiji na ko ubangijin ku ma'abocin rahama ne yarwatacciya wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimina amma fa idan ya tashi bala'in sa da azabar sa baya mai da shi ya bar kan mutane fasikai mujrimai mutanen banza lalle Allah mai rahama ne amma in ka kangare mar yace wallahi bazan iya kawar da azabata daga kanka ba in ka kangare mu dan haka rahamar tana da alaka da biyayyar ka ga Allah da imanin ka ga Allah da tausayin ka da jin kanka Allah ce fa in kadzabuka fa qur rabbukum dhu rahma a cikin suratul an'am dai har ilau Allah ya sake cewa thumma atayna Musa alkitaba tamaman ala alladhi ahsana wa tafsilan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun Allah ya ce sa'an nan muka bawa annabi Musa abin da yake ciko ne akan abin da yake mafi kyau da kuma rarrabewa ga duk wani abin da ya shafi rayuwar mutane kuma shari'a ne sannan rahama ce har ilau ga waɗanda suka yarda cewa sun yi imani za su gamu da Allah ba tare da wata mas'ala ba Allah madaukakin sarki ya faɗa mana har ilau dai a haula ya aqasamtum la yanaluhumullahu bi rahmatihi idan an shiga aljanna ko an tahi kiyama Allah zai goranta wa kafirai yace yanzu waɗannan ne kuke cewa har kuna rantsuwa cewa Allah ba zai musu rahama ba sai Allah ya ce wa mu'minan udkhulul jannata la khawfun alaykum wa la antum tahzanuna ku shiga aljanna dan mu kunyata munafikai da suka ce ba ɗan aljanna bane ku da suka ce ba za mu muku rahama ba da suka ce ba za mu tausaya muku ba ku shiga aljanna a gaban su Allah zai bada umarni mala'iku su ce mu shiga aljanna insha Allah da ni da ku gaba daya ya bada cikin suratul a'raf yace walaqad ji'tum walaqad ji'tum bikitabin fassalnahu walaqad ji'inahum bikitabin fassalnahu haqiqa mun zo musu da littafi wanda muka yi musu dalla dalla da shi ala ilmin ba akan jahilci ba Allah yace akan ilimi hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun shiriya ne kuma rahama ne ga mutanen da suke masu imani Allah ya faɗa a cikin suratul a'raf yace fa anjaynahu alladhina amanu bi rahmatin minna wa qatta'na dabira alladhina kazzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin ya faɗa dai har ila walaqad walamma sakata an musa alghadab akhadha alwaha wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatan lilladhina hum li rabbihim yarhabun ya ku yan kwana masu albarka ayoyi dandazan su cincirin dun su madudun su ayarin su da suka zo da kalmar rahama wallahi tallahi ba za su ki ruguba akan lokaci kankani a cikin alqur'ani me wannan ke nuna mana hine mu zama mata sosai mu zama masu rahama idan mahalicin mu da yake da damar ruguntsuma mu gaba daya zai zama ma'abocin rahama me yasa mu ba za mu zama tuma abocin tausaya wa al'umma ba mutane suna ganin halin da al'umma take ciki amma babu abin da ya damu su daga cikin mu yazo da ma'anar ar-rahmanur rahim a gurare mabambanta a cikin alqur'ani kadan daga ciki bismillahir rahmanir rahim ayar farko a cikin alqur'ani da ar-rahmanur rahim ta bude aya ta biyu ko guri na biyu alhamdulillahi rabbil alamin sai ta ar-rahmanir rahim a cikin suratul baqara wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim wannan duka yazo ne dan ya nuna mana irin yadda Allah madaukakin sarki yake da tausayi a cikin al'amuransa a wani guri ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa mar rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura idan aka cewa kafirai su yi sujuda ga ar-rahman mai yawan rahama da jin kai ga bayi mai yawan tausayi ga al'umma duniya sa lahirarsu qalu wa mar rahman sai su ce waye kuma ar-rahman anasjudu lima ta'muruna yanzu zamu sujuda ga wanda kake ba mu umarni kake gaya mana cewa zai yi rahama wa zadahum nufura wannan kalma mai makon ta kara musu kusanci da Allah sai ta kasa musu nisantar ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin suratul isra yace qulidu allaha awidu ar-rahman kace su ku kira Allah ko ku kira ar-rahman mai yawan rahama ayyamma tad'u falahul asmaul husna duk wanda kuka kira ku sani dai Allah yana da sunaye masu kyau wala tazhar bi salatika wala tukhafid biha kar ka bayyana addu'ar ka kowa ya ji kar kuma ka boye ta zama ba a jinta wabtaji baina zalika sabila ka nemi tafarki tsakanin bayyanawa da boyewa
nana Maryamu lokacin da ta haifi yatta ko kuma lokacin da ta ainihin wato haifi danta annabi Musa sai ce qala inni a'udu birrahmani minka in kunta taqiyya annabi Isa da ta haifi annabi Isa ko tace qalat inni a'udhu birrahman lokacin da malaika yazo zai taba ta tace ina neman tsari daga arrahman ashe arrahman din nan yana da tausayi ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahman inza annabi ibrahim ya kai babana ina tsorace maka kada azaba ta same ka daga arrahman shine allah subhanahu wa ta'ala fatakuna li shaytan waliya ka zamanto waliyin shaytan jama'a ayoyi akan rahama da tausayi wallahi wallahi in mun ce zamu tsaya kansu hudubar za ta kare mu sake dawowa ta kare mu sake dawowa bamu gama da su ba amma bari mu dawo zuwa ga hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma maganganun da malamai suka yi dangane da wannan mas'ala ta rahama ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama malamai suka ce ita rahama ma'anarta ita ne al'atafu washafaqu walhananu warifqu bidduafa tausayi jin kai daga kafa rangwame ga waɗanda suke masu rauni raunin nan kuma ko ta wata fuska akwai wanda raunin abinci bashi da abinci ka tausaya masa ka bashi akwai wanda raunin rashin lafiya bashi da abin da zai saya ko zai sayi magani tausaya masa ka bashi kudin magani akwai wanda rauni ne na tsufa ya kama shi taimaka masa akwai wanda zai zo tsallaka titi kaga yana ta dube dube girma ya kama shi ba zai iya ba ka rugo da mashin tsaya ka ce baba zo ka wuce wallahi matsayin da ya taka kai ma za ka taka shi in dai Allah ya barka da rayuwarka ka fe mashin din ka ma hannun tsohon ko wannan tsohuwa tsallakar da ita titi amma wallahi wannan lokaci idan kana wucewa ka ga rahin tausayin manya da rahin tausayin waɗanda suke masu rauni a cikin mu a gurin mutanen mu ba mu da tausayi abu ne wanda kai zaka iya bada gudunmuwa akai amma ba zaka iya bayarwa ba kai ma rana da fagen ba tausayawa wannan mutumin amma ba zaka iya ba wannan irin rayuwa ne muke ciki yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna mana muhimmancin tausayi da rangwame ga manya da kanana sai fada hadisin sa ingantacce yace man la yarham saghirana wala yuqir kabirana falaysa minna mutumin da duk baya tausayawa kananan mu kuma baya jin kan yaran mu kanana baya kuma tausayawa manyan mu da jin kansu wannan babu mu babu shi inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka malamai suka ce huwa sababul awwal lil ulfati wat tawasuli in kana neman sababin farko da yake hade kan al'umma yake sa su zamanto masu yi wa junan su uzuri to ka samu tausayi da rahama shine abu babba da yake hade kan bayin allah guri daya yasa allah madaukakin sarki yake cewa annabi muhammad wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin bama aiko ka ba face ka zaman to rahama tausayi jin kai sassauci alƙafa afwa yafiya ga al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba dan ko muka aiko ka ba sai dan haka illa rahmatan lil alamin fa bima rahmatin min allah linta lahu manzo allah yake cewa man la yarhamu la yurhamu wanda bai tausayawa ba a tausaya mishi man la yarhamu an-nas la yarhamuhu Allah a wata ruwaya yace wanda baya tausayin mutane Allah baya tausaya masa a wata ruwaya yace la tunzaur rahmatu illa min shaqiyyin in kaga an cire rahama a zuciyar mutum to mutumin banza ne shaqiyyi ne inji annabi Muhammad yasa ba abin alfahari bane kace ni ai ni wanda tausayi ha ai ni duk wanda ya taba ni billahi allazi yamana kankara sai na marna itace kai ba kana tausayi har alfahari kake to kaji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la tunzabur rahmatu illa min shaqi ba a cire rahama a zuciyar mutum sai mutumin banza wanda duk kaga bashi da tausayi da rahama mutumin banza ne inji annabi muhammad mu ji tsoron allah jama'a mu zamanto masu tausaya wa junan mu masu jin kan junan mu manzo allah ya sake cewa laysa minna man la yarham saghirana wala yuqir kabirana wanda baya tausayin kananan mu baya tausayin manyan musayyidna Umar jama'a da suka koyi irin wannan karantarwa daga annabi Muhammad mutum ne mai tausayi sayyidna Umar wata rana ya wuce wani dattijo yana faskare ko yana fasa dutse ko dai wani aikin karfi haka sai ya same shi suka gaisa yace yaya na ganka da tsufanka kana ainihin wato aikin karfi ba ka da ayyane za su taimaka maka yace ba ni da su yace to me ya faru yace ni daga annabawa musulmi bane yace an dora mana jizya Umar ya dora mana jizya a matsayin mu na wanda ba musulmi ba ma'anar jizya shine a yi yarjejeniya zaman lafiya da waɗanda ba musulmi ba da sharadin duk wani alheri na gwamnatin musulunci za a yi da su za su kwankwada su sharo man wannan alherin za su hau titin musulunci za su sha ruwan famfan musulunci za a ba su magani a asibitin musulunci da a yi musu rabon abinci da duk wani tausayi da duk wani jin kai da musulmi ake masa a gwamnati za a yi musu amma da sharadin akwai abin da za a dora musu za su dinga biya duk wata da Allah madaukakin sarki yake cewa ku yaki waɗanda suka zamanto kafirai da waɗanda su ba su da imani a ƙarshen Allah ayar yake cewa hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghiruna har sai sun ba da jizya hannu da hannu suna kaskantattu sai yace to sai ya zama ina bayarwa ba ni da ɗa da zai taimake ni kuma yanzu jikina yayi rauni ba ni da ƙarfi amma kuma Umar ya ce dole sai mun kawo yasa kaga nazo nake aikin ƙarfi zan bayar Umar sai ya fashe da kuka yace wallahi ba zai yiwu mu tirayuwarka kana saurayi kuma yanzu ka tsofa mu ƙara cinye rayuwarka ba yace mu tafi gidanka ya sa shi a gaba suka je gida yace wa iyalan wannan mutum daga yau kar ya fara fita aikin neman kuɗi na gidansa ma ballantana na kaiwa baitul malin musulunci Umar ya tafi yaje ya sa akai bota da shi a gwamnatin musulunci yace a dinga diba ana kai masa har gidansa har wannan bawan Allah ya kwanta ya rasu bai ƙara kai jizya ba ko bai ƙara zuwa kwadagon neman abinci ba kaji sahabban annabi Muhammad wanda suka koyi tausayi da jin kai jama'a matarana annabi Muhammad yana tafiya da sahabbai sai suka sauke zango a gindin wata bishiya ashe bishiyar akwai wata kurciya ta yi ƴaƴa irin yadda yara ka sani dai in kai zaman karkara inda duk aka ga kurciya ta yi ƴaƴa za a je a kama ƴaƴan ko a diba wani lokacin ma ba ci za a yi ba a yi ta wasa da su har su mutu duk wanda ya zaman kawai ya san wannan to ana nan a gindin wannan bishiya sai wasu sahabbai suka gane kan bishiyar nan akwai ƴaƴan kurciya sai suka hau kan bishiyar sai suka ɗeba ƴaƴa suna ɗiba sai wannan kurciya ta zo ta kai mari ta kai gauro ta hau kan bishiyar ta sauko ta zo gaban manzon Allah ta tashi annabi sai ya fahimci cewa wannan kurciya a wata ma ruwaya ko wata fassara ta malamai suka ce ita kurciya ne ta gaya mata cewa sahabbanka sun ɗebe min ƴaƴa sai manzon Allah yake ce man afza hadhihi bi afrahiha kai waye ne ya firgita wannan ta hanyar ɗebe mata ƴaƴa sai wasu sahabbai guda biyu suka ce muni ya rasulullah sai yace ruddu alaiha afraha ku mayar mata da ƴaƴanta kan bishiya shine ma'anar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin al'alamin malamai suka ce kullu ma si wallah alam duk abin da ba Allah ba Allah ne kadai baya cikin alam amma kowa alam ne da mutum da aljani da bishiyoyi duk sun ci albarkacin tausayin annabi Muhammadu da bishiyoyi da kwari da tsirrai da dabbobi kowa da tsuntsaye kam wallahi tallahi babu wanda bai ji daɗi da rahamar tausayin annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan a cikin tarihin manzon Allah la tu'addu wa la tuhsa tarihin raquma da ta bar ƴaƴanta a jeji tarihin kaza ka ji maganganu cikin rayuwar annabi Muhammadu da tausayi don haka jama'a muna kiran gwamnati muna kiran kuma junanmu mu tausaya wa junanmu Allah ya sa kana da 100,000 wane ya buga ma waya cewa yana da bukata ta kuɗi cash don Allah ko 20,000 wane taimaka min ka ce zo ka karba kar ka damu wallahi sai Allah ya taimaka maka kada ya zamanto bayan mun shiga wani hali da wani kunci kuma sannan mu ƙara taimaka wa junanmu cikin shiga wani mummunan hali wannan ba alheri bane gare mu mu zamanto masu tausayi wanda suke da hi su bayar wanda ba su da hi su roƙa gurin waɗanda suke da hi su taimaka musu ma'aikatan banki ku taimaka na yi magana satin da ya wuce saboda ka gane cewa ƙasar nan akwai matsala dangane da in an zo da abu an ce talaka ake nufi da shi yanzu akwai wasu bankuna da ake kiransu microfinance waɗannan bankunan asalin su an kafa su ne saboda alaka da talakawa masu karamin karfi, masu karamin karfi. Yasa a bankin zai wahala ka je ka samu wanda yake hulɗa da kuɗin da ya kai miliyan 5, zai wahala ko miliyan 4 ko 3 ko kaza, masu alaka da bankin 500,000, 1,010,000, abuna miliyan 1, 100,000 kaza, haka hatta bashin da suke barwa a bankin ba sa wuce naira 500,000. Mafi karanci su baka 100,000 ko 50,000, mafi yawa su baka naira 500,000. Dan Allah jama'a, gurin da ake hulɗa da kuɗaɗe irin wannan gurin mu'amalar talakawa ne ko masu kuɗi? Na talakawa ne ko masu kuɗi? Na talakawa ne. Amma ko kun san yanzu a wannan tsarin da gwamnatin nan ta fitar na sabbin kuɗi za a kai bankuna, su ko kuna su ba a yi ba? Ko kuna su ba a yi ba? Bayan su ne waɗanda suke kusa da talaka, mai harkar 20,000, mai harkar 30,000, mai harkar 50,000, mai harkar 100,000 a nan yake. Amma da aka tashi ba da wannan kuɗaɗe sabbi kwata-kwata, babu su, babu lissafinsu. Dan Allah ka gaya min, ina tausayin talakan a cikin wannan gurin? Ina tausayin talakan yake? Sannan waɗannan bankuna, ko kun san commercial banks din nan, ko kuma mu ce bankuna irin manya din nan, wasu local government da yawa babu bankunan nan? Yanzu ibin nan gwamnati akwai local government din da nake ga babu banki, ko dai muna da su? Akwai wanda babu. To su sukan je inda babu banki ma su kafa banki saboda mu'amalar mutanen karkara da mutanen ƙauye da masu ƙananan jari. Amma an hana su. Yanzu Kano tana da local government guda 44, ko kun san guda 24 ne suke da banki, guda 20 tab babu bankuna a ciki. Nan jihar Yobe ko wata jiha makamancin haka tana da jahoshi guda 17, abin local government sorry guda 17, amma wasu daga cikin local government ɗinta yawancin su ba su da bankuna, kusan guda 7 ko sama da haka ba su da banki. Amma su ma ba a yi tunanin wannan ba, kawai aka zo aka ce an datse. Dan haka duk wata hulɗa ta transaction da za ka yi da kuɗin ko a bankin ko wani a makamancin haka, sai ma an san tukunna ya za a yi da kai. Al'umma ta shiga wani hali. Kuma Najeriya an saba zartar da hukunci ba tare da hangen wannan hali al'umma za ta fada ba. Haka kawai idan suka zauna suka sha shayin su ya kai musu karo, mutum ya sha Coca-Cola yayi din, malam kawai sai ya ce mun zartar da kaza. Kuma a taba shi ya ce no going back. Ashe ka iya no going back, baka sa doka akan kama mutane da ake yi kace no going back sai an dakile wannan matsalar ba? Jama'a ko baku fahimce ni ba ina ga? Ma'ana shugaban kasa ya iya jajircewa akan matsala ya ce ba gudu ba ja da baya, amma aka gagara jajircewa akan matsalar wa kidnappers aka yi maganinsu, me yasa ba a ce no going back akan kidnappers ba sai akan kuɗinmu? Nan ne no going back? Kai inda jarumtarka take kenan? Jama'a ku fahimce ni da kyau, tsakani da Allah muke wannan maganar ba. Mas'aloli da yawa ga su nan a cikin kasar an gagara takilin ɗinsu, su ba a ce no going back ba sai akan matsalar kuɗi? Harkar wutan lantarki ba alƙawarin ba a yi ba, amma ga gwamnatin nan ta shekara 8 za ta tafi babu wutan lantarki, ita ba a yi dokar no going back ba sai an tabbatar da wutan lantarki. Allah ya sauwaƙe mu koma ga Allah. Wannan kuma kusan kalma ce wanda kullum muna faɗarta, in dama mutane sai wuta ta yi wuta suke koma ga Allah, to ka gode wa Allah ma in wuta ta yi wutan ka koma ga Allah. Don wani in wutar ta yi wuta matsala ce. Yanzu wani da ya zo da kuɗinsa ba cewa ya idan ya je banki aka tuka ba zai shiga jeji ba, kaga wannan ya bai koma ga Allah ba. Jama'a haka ne ko ba haka ba? Shi cewa ya ko a karɓa ko kuma zai ajiye su, wallahi zai ɗauki bindiga ya shiga jeji. To kai ba za ka yi haka ba, ka koma gurin Allah. Fafirru ilallahi, duk mu koma gurin Allah mu roƙe shi sauki, domin dai yanzu ya tabbata cewa mutanen nan ba tausayin mu suke yi ba. dan haka shi din nan da muka karanto ayoyi da ya nuna shine mai tausaya mana to mu koma gurin su zai tausaya mana in Allah yadda Allah sai ya kawo mana mafita akan wannan matsala da izinin Allah insha Allah ta'ala Allah zai yayi wannan abu in Allah ya yarda ko je wannan matsalar Allah ya mata garan bawo mu miƙe ko kuma Allah ya kawo mana wani abu yanzu jiyan nan nake karanta BBC ta yi kare cewa wasu jahoshi sun fara amfani da kudin saifa tsakaninsu da junansu sannan ta sake kariyin cewa wasu mutane sun fara hulɗar kasuwanci irin na da na bangishiri in ba kamanda dead by bat ko sun fara irin wannan saboda wuya da wahala da kunci Allah ka yayi mana Allah ka kawo mana sauki Allah ka sa mu gama da duniya lafiya mu tausaya wa kanmu mu tausaya wa junanmu kuma hukuma ta tausaya mana muna roƙon Allah kuma ya tausaya mana da mu da su baki daya Allah yayi mana matsalolinmu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya ku biyo mu a huduba ta 8 insha Allah ta'ala sati mai zuwa da izinin Allah da fatan Allah ya satar da mu zamu addu'a a yanzu ga dukkanin waɗannan matsalolin da ma matsaloli na individual kowa yana da damuwa kowa yana da matsala kowa yana da wani abu da yasa a gaba ya Allah muna tawassuli gare ka da dukkanin wani aikin alheri da muke Allah ka yaye mana waɗannan matsaloli gaba Allah muna tawassuli gare ka da dukkanin ibadar da muke Allah ka kawo mana sauki akan wannan masifa da al'umma ta shiga ya Allah waɗannan sakonni Allah ka kai su zuwa kunnan mutanen nan yasa kuma su fitar da wata doka da za ta tausaya wa al'umma ya Allah Allah madaukakin sarki ka tausaya mana ya Allah Allah ka biya mana bukatunmu na alheri Allah ka yaye mana matsaloli Allah ka yaye mana damuwoyi Allah madaukakin sarki ka sa mu lafiya mu gama lafiya ya Allah duk wanda yake da niyya ne tausaya wa al'umma akan wannan tsari da ake ciki Allah ka bashi iko kuma ka taimaka masa ya Allah wanda duk yake da wani dama komai kankantata da yake so yayi amfani da ita dan ya rage wa mutane wahalhalu da masifa da ta shiga ya Allah ka agaza wannan bawa naka ya Allah Allah ka taimake shi ya Allah Allah ka bashi budi ya Allah Allah ka kara agaza masa ya Allah ya Allah muna roƙon ka kai mana budin duniya da lahira Allah ka yaye mana dukkanin matsalolinmu Allah ka haramta wutacin naman jikinmu Allah ka sa aljanna ta zama komarmu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا